Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Da sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 22 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin ƙarin taimakon soja na dala miliyan 800 ga Ukraine a jiya Alhamis. Yau Juma'a, hukumar lafiya ta duniya ta bada shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer, Paxlovid, ga marasa lafiya. Haka kuma za a ji cewa wani bam ya fashe a wani masallaci mabiya mazhabar Shia a arewacin Afghanistan a jiya Alhamis, inda ya kashe mutane aƙalla 17 tare da jikkata wasu 52.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, kotun da ke kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati ta fitar da rahoton binciken da ta gudanar a fannoni da dama na wasu ofisoshin hukuma da kamfanoni masu zaman kansu.
A fannin kasafta kudaden gwamnati, kotun ta gano hazo ta tare da yadda wasu ma'ajin kudaden gwamnati ke gudanar da ayyukansu, yayin da wasu ofisoshi ba a ga takardun shaidar kashe kudaden hukuma ba, da dai wasu tarin matsaloli da suka shafi ayyukan kula da kudaden kasa.
Yan Najeriya sun shiga muhawara biyo bayan sanarwar majalisar koli ta jam'iyyar APC ta sayar da fam din shiga zaben fidda gwani a inuwar jam'iyyar naira miliyan 100. Muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izini ga ƙarin taimakon soja na dala miliyan 800 ga Ukraine a jiya Alhamis. Yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin Ukraine wajen fatattakan mayakan Rasha a mummunan faɗan da ke faruwa a yankin gabashin Ukraine. Wannan ƙunshin tallafin ya haɗa da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144, inji Biden a wani gajeren jawabi da ya afa da White House. Ya ce wannan ƙunshin tallafin an samar da shi ne musamman don taimakawa sojojin Ukraine a fafatawar da suka yi a yankin Donbas. Biden ya ce sabon tallafin a saman wani ƙunshin dala miliyan 800 da aka samar a makon da ya gabata kusan ya kawo ƙarshen izinin majalisar wakilan taimakon sojojin Amurka ga Ukraine. Biden ya ce Amurka da ƙawayenta na yamma sun ci gaba da kasancewa ɗaya kan ƙudurinsu na taimakawa Ukraine wajen yaƙi da mamayar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi na tsawon makonni 8. A yau Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer, Paxlovid, ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin haɗarin kwanciya a asibiti. Koyaya, hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin COVID-19 zai sake barin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗi shiga su koma ƙarshen layi. Kamfanin haɗa magunguna na Pfizer na Amurka ya samar da zaɓin magunguna biyu domin amfani da su ga waɗanda ba za su yi allurar rigakafi ba ko tsofaffi da waɗanda ba su da garkuwar jiki mai kyau, a cewar ƙwararrun hukumar WHO a cikin wata mujallar likitanci ta BMJ. Ga marasa lafiyar, hukumar WHO ta kuma ba da shawarar amfani da maganin cutar da ake kira Remdesivir, wanda kamfanin Gilead na Amurka ya yi, wanda a baya ta ba da shawarar kada a yi amfani da shi. Kamfanin samar da wutar lantarki na Abuja, AEDC, ya katse wutar lantarki a wasu ofisoshin gwamnatin jihar Neja, ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jiha. Katse wutar lantarkin da ya shafi ofishin samar da ruwan sha a jihar, lamarin da ya sa yanzu haka ake fama da ƙarancin ruwan sha a ƙwaryar birnin Mina a fadon gwamnatin jihar. Sai dai jami'in hulɗar jama'a na kamfanin wutar Muhammad Adamu Feli ya ce umarni ne suka bi.
Kuma ba wai an yi shi bane don ana so a yi bane. Akwai basuka ne da suka taru, wa'annan sabon management ne suka zo suka ce a bi bashin nan.
State government din kaman bashin yana da yawa abinda kuke bin su?
Bashin na da yawa. 1.9 billion.
Na'am, amma kun tuntube su kayan ku dauki wannan mataki?
Abu ne wanda kira sai tsauna, ai ba wani yin shi ne akai haka ba.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin tattaunawa da kamfanin domin shawo kan wannan matsalar. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake suma sun saya wa kamfanin na AEDC kayan aiki har na sama da naira miliyan 300,000 amma bai hana su yi zaman sulhu da kamfanin.
Abin da ke faruwa shine mun zauna da su mu ƙara tabbatar musu cewa abin da suke bukata na miliyan 100 da wani abu a wata mun fara basu wani kudi kusan miliyan 40 amma suna ganin wannan bai gamshe su ba. Shi yasa suka je suka ci gaba da wannan tsinke gidan wuta a wayannan wuraren. To amma duk haka nan bai ba sanyin guya ba mun saki kiran su domin mu zauna jiya ma mun zauna tare da su domin su yi la'akari da abin da ke gudana.
To madalla an jima ka ɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar kotun da ke kula da yadda aka kashe kuɗaɗen gwamnati ta fitar da rahoton binciken da ta gudanar a fannoni da dama na wasu ofisoshin hukuma da kamfanoni masu zaman kansu da na gwamnatin ƙasar da yanayin tafiyar da ayyuka a ƙananan hukumomi har ma da batun kula da kuɗaɗen tallafin da jami'in siyasa ke karɓa daga wajen gwamnati, lamarin da ya ba kotun damar bankaɗo abubuwan a shan masu tarin yawa. Wakilin murya Amurka ya mai silan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Rashin mutunta ka'idar aiki ko yin gaban kai wajen kasafta kuɗaɗen hukuma da rashin sanin makamar aiki na daga cikin matsalolin da kotun Kurde Kwanta ta ce ta gano a yayin ayyukan binciken da ta gudanar a ma'aikatu da dama na gwamnati da masu zaman kansu.
La Cour a aussi relevé la gestion non performante des projets et programmes de développement.
Shugaban kotun mai shari'a Nare Umaru ya ce binciken da suka gudanar a wasu kungiyoyin ayyukan ci gaba ya gano yadda a wasu wuraren aka fake da annobar corona a matsayin wata hanyar cuwa-cuwa a yayin bada kwangila. A fannin kasafta kuɗaɗen gwamnati kotun ta gano hazo ta tare da yadda wasu ma'ajin kuɗaɗen gwamnati ke gudanar da ayyukansu yayin da a wasu ofisoshi ba a ga takardun shaidar kashe kuɗaɗen hukuma ba da dai wasu tarin matsaloli da suka shafi ayyukan kula da kuɗaɗen ƙasa. Mamba a kotun kasafta kuɗaɗen hukuma Umaru Isaka ya zo da misalai na abubuwan ba daidai ba da kotun ta bankaɗo a rahotonta na 2021.
Par les comptables principaux de l'État, se caractérisant notamment par l'existence de soldes anormaux.
Kundin tsarin mulkin ƙasa a ayarsa ta 149 ya tilastawa kotun gabatar da rahotonta ga shugaban ƙasa da shugaban majalisa da firaminista sannan ta sanar da jama'a abubuwan da ta gano bayan gudanar da binciken shekara-shekara. Haka kuma ya zama wajibi a gare ta ta zo da shawarwarin da take ganin za su taimaka a warware matsalolin da ake fuskanta. Sai dai bayanai na nunin jami'ai na fatali da waɗannan shawarwari na gyara kayanka.
Akwai wanda muke ganin da su da kangane ma suke. Wasu saboda suna ji suna da wani ɗan muginansu daga can shi ne kenan sai su aikata abin da muka faɗi ba. Manyan jami'ai da suke wannan nan kamar birnin Yamai ai ba abin da ba su sani ba. To su suna ji suna da wani ɗan muginansu wasu sai gani kawai kimar ba su gusa abin da muka ce. Wanda suka yi yawa su ne wanda rashin sani ne.
Sanar da kotun Kurde Kwanti dukiyar da kowanne daga cikin manyan mukarraban gwamnati ya mallaka a kowace shekara wani abu ne da doka ta yi umarni a kansa. Sai dai a cewar alƙalan kotun guda-guda ne ke biyayya ga wannan tsari yayin da mafi yawancin masu bin ka'idar kan bada bayanan dukiyoyinsu a makare. Shugaban ƙungiyar Alternative Espacito Ayan Musa Cangari na daga cikin jami'an farar hular da suka halarci zaman gabatar da rahoton na 2021.
To lallai sun cika aikin su tunda an ce sun yi shi. Yayin da suka yi magana muna iya mu ce lallai sun nuna da suna bin doka kuma suna aikin su.
Sabanin yadda aka saba a shekarun baya a wannan karan kotun ta Kurde Kwanta ta bayyana a fili karara sunayen wasu manyan jami'an da suka tafkata asa wajen gudanar da aiki don ganin abin ya zaimewa masu rike da dukiyar ƙasa abin ishara da yadda watakila za su canza hali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Jami'an leken asirin Iran sun kama wasu mutane uku na wata kungiya da ke da alaka da hukumar Mossad ta Isra'ila, tare da tuhumar su da hannu wajen fitar da wasu bayanan sirri, kamar yadda gidan talabijin din kasar ya ruwaito a jiya Alhamis. Rahoton ya ce an kama wasu ne a lardin Sistan da ke kudu maso gabashin birnin Baluchistan, amma bai bayyana su ba ko kuma yadda suka samu bayanan sirrin. Iran da Isra'ila sun dade suna zargin juna da yin leken asiri. Da kuma yakin cacabbaka tsawon shekaru, Isra'ila na kallon Iran a matsayin babbar barazanarta, ta shayin barazanar daukar matakin soja kan Iran don hana ta mallaka makaman nukiliya. Iran dai ta musanta cewa tana neman irin waɗannan makaman, kuma ta sha alwashin mayar da martani mai zafi kan duk wani hari da aka kai mata. A cikin watan Janairu, Isra'ila ta ce ta karye wata kungiyar leken asiri ta Iran da ta dauki matan Isra'ila ta shafukan sada zumunta don daukar mata hoto masu muhimmanci, suna tattara bayanan sirri da kuma karfafawa ƴaƴansu su shiga shirin leken asiri ga sojojin Isra'ila. A cikin watan Yuli, Iran ta ce ta kama wasu ƴan kungiyar da ke da alaka da Mossad bayan sun kutsa kai cikin Iran akan iyakarta da ke yammacin kasar. Wani bam ya fashe a wani masallacin mabiya masu habar Shi'a a arewacin Afghanistan a jiya Alhamis, inda ya kashe mutane akalla 17 tare da jikkata wasu 52. Mummunan harin bam da aka kai Mazar-i-Sharif, babban birnin lardin Balkh da ke arewacin kasar, ya faru ne a lokacin sallar la'asar, in ji hukumomin Taliban na yankin. Gusudin Anwari, shugaban asibitin lardin Abu Alisi na Al-Baki, ya shaida wa muryar Amurka cewa akalla 6 daga cikin waɗanda suka samu raunuka suna cikin matsanancin yanayi. Shaidun gani da ido sun ce adadin waɗanda suka mutu ya fi haka. Kungiyar ta'addanci ta Daesh, reshen Afghanistan da aka fi sani da Islamic State ko IS Khorasan, ta ɗauki alhakin kai harin, a cewar shafin yanar gizo na site wanda ke bibiyar propaganda ƴan ta'adda. Hukumomin lardin Kunduz da ke kusa da birnin sun kuma bayar da rahoton fashewar wani bam a babban birnin lardin, amma ba su bayar da cikakken bayani ba. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito jami'an Taliban na cewa wata mota da ke jigilan ma'aikatan jirgi ne aka kai wa harin bam, inda suka kashe 4 daga cikinsu tare da jikkata wasu 18.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan Najeriya sun shiga muhawara biyu bayan sanarwar majalisar koli ta jam’iyyar APC ta sayar da fom din shiga zaben fidda gwani a inuwar da jam’iyyar naira miliyan 100. A kasar mutane yana nuna jam’iyyar ta sauya daga ta talakawa ta koma ta ‘yan jari hujja. Daga Abuja, ga rahoton da wakilinmu Nasira Adamelu Hikaya ya aiko mana.
Duk da manyan ‘yan takarar na da nauyin aljihun da za su sayi fom ɗin, ko ma wasu ‘yan barandansu su saya musu, hakan ya rufe damar tsayawa ga wanda ba shi da miliyoyi ko da ya cancanta. Murtala Abdullahi mai na'urar tura kuɗi ne, wato POS, a unguwar Asokoro a Abuja, wanda na samu yana korafi kan lamarin na APC.
Shi wannan magana da ake ta wai a biya fom ɗin takara naira miliyan 100, kai kana ji ka san san rai ne da buɗe ƙofacin hanci da rashawa, saboda in ka tsaya ka auna nawa ne albashin shugaban ƙasa duk wanda yake riƙe da kujerar, kuma a kowane wata za a biya shi, wata 12 ne a shekara, nawa ne adadin kuɗin da ya tara. In ka hada su zuwa shekara 4 kamar yadda doka ta tanada a ƙasar mu ta Najeriya, nawa ya tara, ka kaddara bai je asibiti a ciki ba tunda gwamnati ta dau nauyin sa, bai biya kuɗin makaranta yayin shi ba.
Duk da wannan fargabar ta nuna jam'iyyar ta sauka daga yanda shugaba Buhari ya samu nasara da gudumar talakawa, inda suka rika tura kuɗi ta hanyar kankare kati. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce APC za ta kai labari.
Mutum da yawa akin ɗauka cewa jam'iyyar ta mu darewa za ta yi, musamman jita-jita da ake yadawa a ce wannan yau gashi ma gwamnoni ne, gwamnonin mu 24 dukkansu gabaki ɗaya sun zo taro, bakinsu ya zo ɗaya a kan shugabanci, babu wani zancen wai rabe-rabe. Amma wannan ba ga karamar nasara aka samu ba, mun ji daɗi, kuma wannan manuniya ce nufin Ubangiji a shirya a game zai biyo baya shekaran da zuwa. zaɓe ne zuwa APC da ƙarfinta za ta shiga da cikin haɗin kai da murya ɗaya. Mun Allah da nasara ta musu.
Ba haka tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso suke gani ba, musamman bayan ya yi bankwana da APC da PDP. Ya shiga karamar jam'iyyar adawa ta NNPP.
Kuma duk wannan lokaci muna ba da dama ne ga shi wannan jama'iyyu su zo su yi magana su faɗi ya za su yi su gyara. Yanda ake tafiya da su ni ban gamsu ba. ‘Yan Najeriya ba su gamsu ba. Ana neman gyara. Kuma shi mai hankali kamata ya yarda ya fito ya ce ni ma na yarda abin da nake ba daidai bane ko abin da muke a jama'iyyance ba daidai bane, amma ga hanyar gyara kuma zan gyara. Wannan ita ce muka yi ta jira. Amma mutane a nan Allah ya sa muna da waɗansu mutane masu girman kai. Su gani suke ma sun fi ma 'yan Najeriya gabaki ɗaya a cikin wannan jama'iyyu guda biyu. Su gani suke sai yadda suke so za a yi.
Ba ma kuɗin sayan fom ɗin ne damuwar ba, yanda za a kula da walwalar wakilai da za su zaɓi 'yan takarar wato delegates. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mata shirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ganin irin tarin tilin kudin da ake tunkudawa a matsayin kudin masu sha'awar taka takara a jam'iyyu ya sa wani datti ga gayawa duniya cewa da sani dai yanzu jam'iyyu sun kankare mutane masu kima.
Masu kishin kasa ba a ma kyale su ma su samu dama domin ba su da kudi inda za su taya takara.
Shi kuwa ɗaya daga cikin masu zawar cin kujerar gwamna a jihar Kaduna gayawa duniya yake cewa kashe-kashen rayukan da ake a jihar ya isa duk wani mai kishi ya ji yana tsuma.
Ba ka iya tunanin fita. Ko ka shigo jihar Kaduna ko ta jirgin sama ko ta jirgin kasa a mota babur keke kowane irin fanni ne kake to kusan ana so a rufe mu ga baki ɗayan mu rufe
game da dokar aje mukaman nadaddu a matakai daban-daban a tarayyar Najeriya kuwa masana harkokin shari'a ga yawo duniya suke cewa duk wanda bai aje ba ma daga baya shine zai nadama
hukumar zabe ma ba ma za ta ma dauke ka a matsayin dan takara ba saboda jam'iyyarka ta saba mu kundin dokar zabe ta kasa kuma wanda shi shugaban kasa da kanshi yace zama doka.
Tunuma dai maganar zubar gadan zubar da mukamai a gwamnatin jihar Kano ya sa yanayin siyasar jihar ya dumama.
Tsawon tafiyar da ake yi akwai waɗanda daman kawai lallabawa suke. To amma yanzu sun samu dalilin da za su aje don haka sun aje sun tafi.
Da wahala ake sha duk wannan aje ajen da wannan rige-rigen da ake yi da ƙarya suke yi ba za su yi ba.
Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke tafi harkokin siyasa tun daga kasa har zuwa sama shiri na 62 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna muku yadda 'yan siyasa ke faman gwarama mai yiwa gwaramar kuma amma ta gwagwa gwargogoriyan gungura sabuwar gwamnati don dore akan kujera ta sa jam'iyyar APC ta yi wani zama inda aka ji shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Adamu na gaya wa duniya cewa taron fa ya kara wa shugabannin jam'iyyar girma
bayan amince da tsarin zabukan za a yi da mu muka shirya zaben fidda gwani da sauransu to sai aka ba da shawara cewa ya kamata mu yi amfani da tsarin da ke cikin tsarin mulkin mu na jam'iyyar APC mu ga menene ya kamata a yi wanda za a magance in wani ba ta so na gaggawa to shi ne muka kawo shawara a taron cewa ya kamata wannan kwamiti na wannan working committee da nake shugabantanta a ba mu dama in wani abu irin wannan ya taso ba sai an kira taro ina yau din nan ba domin kada a samu nawa a zuwa da mu kwashe shirin mu to an yi da mu dauki wannan iko na ainihin national executive committee da yau din nan amma an kayyade mana cewa za mu yi wannan nan da wata uku ne kai kwana sai
in kun dauki wasu matakai sai an mika wa majalisar zattarwa ne ita ta
to abu muka yi kamar ita ce ta yi committee zattarwa ta yi
tarin tilin kudin da aka tura a matsayin kudin siyan takardar sha'awar taka takara a jam'iyyun da aka ga ita jam'iyyar APC na cewa sai an ba da naira miliyan 100 kafin a taka takara a kujerar shugaban kasar da ita tafi kowace girma ta sa masana da kan yi sharhi akan abubuwan da kan kai komo irin su Professor Khalifa Ali Dukwadirawa gwamnatin da yace bari da ya buga wata guduma
duk abin da ya shafi zabon kasa in gwamnati ba ta da daman ta fitar da sunayen wa a taikace ita ma za ta yi wannan halayya na a fasa kowa ya rasa wannan magana ce ta hadu da yafewa wanda suka yi rudda ciki da kudaden al'umma cikin su gumnoni to ire-iren nan a su kishin kasa ba a ma kyale su ma su samu dama domin ba su da kuɗi inda za su taya takara form ya kasance da sadan gaske to duk wanda ke da kudade ta halal ba zai so ya saya da kudinsa ya sha wahala a harkar Najeriya ta yanzu ba dama mun sha fada cewa su a wajen su wanda yake da kudi shi zai iya saya komai din nan kudi kuma ana iya sata
tun bayan buga gangar ganin an gungura takara ta gwamnati a jihar Kano da ake ganin wasu masu fada a gidan gwamnati suna ta faman fankama daya daga cikin masu neman kujerar gwamnati da ake ganin baya cikin yan fada gwamnatin jihar Kaduna honorable Sani Mahmud Shaban ya ce shi kam da Allah yake takama
halin hakika duk wanda ya san rayuwar Sani Shaban dan buran zazo burdin kefi ya santa rayuwa ce wanda yake gabaki ɗayan ta ta farko zuwa ƙarshe na numfashi na komi ga Allah nake wallafawa ba ni da ƙarfi da yauci na Allah ba ni da hikima da yauci na Allah wannan fitowa takara ta bambanta da saura in ka duba tasirin jihar Kaduna a arewacin Najeriya cibiya ce ta arewa gabaki daya amma yau in ka duba gabaki daya fituntunu ta'addanci kuma bayan arziki na walwala na rayuwa ilimi noma duk wani abin da ka sani ya shafi rayuwar dan adam yau a jihar Kaduna baka iya tunanin fita ko ka shigo jihar Kaduna ko ta jirgin sama ko ta jirgin kasa a mota babur keke kowane irin fanni ne kake gaban ka na fadi to kusan ana so a rufe mu gabaki ɗayan murid ta kasance ba ma motsi ba wani abin da zamu iya wallafa mu rayuwa to na duba na ga kowane hannu akwai reshen da zai iya kamowa to ni ko in ce zan jabar go rufe kai ban fito na sadaukar da rayuwata na ganin menene wani irin rawa zan iya takawa da kawo canjin rayuwa ina ganin in ne haka ban kyauta ma kaina ba ban kuma bi abin da mahallicina ce in yi ba
game da maganar zamiyar zubar da makaman yan siyasan da aka nada kuwa ɗaya daga cikin lauyoyi a tarayyar Najeriya barista mai nasar Umar ne ya ce waɗanda ba su aje makaman ba kuma suke sha'awar taka takara ma daga baya za su yi nadama
duk wani wanda yake dan takara yana so ya yi takara amma yana da ƙyada mukamin nadi to shine sashi na 84 sukin sashi na 12 na gyaran da aka yi na dokar zabe a shekara ta 2022 yace to yayi murabus ya aje wannan mukamin na shekara
misali yanzu kamar ministoci da suka fito suka nuna sha'awar tsayawa takara ya kamata su aje aiki kenan yanzu
wajibci ne gare su aje wannan aiki wala Allah minister ne kai ko DG ne ko executive secretary ne ko min mukamin ka in dai nada ka akai to wannan mukami din zaka aje shi in kada so ka shiga takara saboda a lokacin da wane ya shiga wannan harkokin da yayi murabus ba to kotu za ta soke daidai da hurumi na sashi na 84 sakin sashi na 12 hukumar zabe ma ba ma za ta ma dauke ka a matsayin dan takara ba saboda jam'iyyarka ta saba mu kundin dokar zabe ta kasa kuma wanda shi shugaban kasa da kanshi yace ta zama doka
tunuma dai wasu masu rike da mukaman nadi na siyasa a jihar Kano suka zubar da mukaman da aka ba su domin taka takarar da yasa wasu yan kasa ke ta faman gulma ko dake dai kuma masani a kimiyyar siyasa a kanan dabo Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya doke dukkanin dugudugun da yace ya kamata a daina yi wa yan kasa karatun kurma
na farko siyasar Kano ta kasu gida-gida akwai bangaren PDP akwai bangaren APC yan bakwai akwai bangaren APC na gwamnati wanda ita ma PDP an sake samun rabuwa wato akwai sabuwar jam'iyya ta NNPP wata kila wasu suna so su bi Maiduguri Kwankwaso wasu kuma suna tare da gwamnati kuma suna so su tsaya takara dalili na biyu wata kila tsawon tafiyar da ake yi akwai waɗanda daman kawai lallabawa suke ko dai ba su gamsu da yadda tafiyar take ba ko ba imani suka yi da gwamnati Gandujan ba amma ba sa so su aje aiki haka kawai to amma yanzu sun samu dalilin da za su aje dan haka sun aje sun tafi ko za su tsaya takara ko ba za su tsaya ba sannan kuma ba zan yi mamaki ba idan shi kansa gwamnati yana son a bashi guri to
kaman yana so a bashi guri
ma'ana zai so waɗansu su bari din dan ya janwo waɗansu cikin gwamnati tunda an samu dalili to dama akwai waɗansu wanda ina so su shigo gwamnati haka kawai ne baya so itan kade da gaira
sai kuma duk da aka daya daga cikin jam'iyyar APC sun jihar Kanawan Anas Abdallahi ya daddale dalla dallan bayanan da yace yanzu dai ta tabbata ƴan siyasa akwai masu kwalama ko kuma hadama.
Na farko dai zamu jajantawa shugabna Ganduje saboda duk mutumin da aka ce gwamnati irin wannan wacce aka kafa ta demokradiya amma bi cika gwamnatin sa da ƴan takara waɗanda ba magana suke ma ashe tuntuni ta kishin al'umma ba. A'a magana ita ce shine mun shigo cikin gwamnati mu raka har zuwa wannan lokacin dan mu ajiye mu kame mu samu abin da zamu samu mai takara. Dukkan Najeriya babu inna abin nan yayi zafi mutane suke mamaki irin wannan jaha ta mu ta Kano.
To amma baka ganin wai sun yi haka ne saboda ita waccan doka dama ta ba su dama.
Wallahi duka ba daidai bane. Jam'iyyar APC ta tara daga saman ta kasa sun ji dadin gwamnati suke so su ci gaba da kwashi kudin mutane. Da wahala ake sha duk wannan ajje ajjen da wannan rige-rigen da ake yi duk ƙarya suke yi ba za su yi ba.
Wai wahala kamar ya.
Talaka ake zalunta kawai ai amfani da sunan talaka ake kishi a biya wa kai bukata da ƴaƴansu.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya bajiya kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun ƙara sanar da masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu cikin lalama. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 402 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallama daga kan kujen da suke ganin sun dafe ana ta faman yi musu alfarma. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri ko na mako cikin azama. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaida na Ikara yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe.
Assalamu alaikum, sunana Salamatu Alim daga makarantar Asawide Fadama Accra Ghana. Dai muku karatun Qur'ani mai girma daga suratul Qalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal kalami wama yasun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa inna laka lahulikal azim fasatibsiru wa yabsirun bi ayyikum lumaftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili fa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin waddul lahu tudhinu fayudhinun wala tuti'il kulla hallafin ma'in hammazin masha'in binami manna'in lil ayri muqtadin azim kutullin bala zalika zanin ankena zamanin wabani iza tutila alayi ayatuna kola asatiyyil awwali sanasimu alal urtun inna balawnahum kama balawna ashabal janna if aqsamu la yasrimunnaha musbi'in wala yastasnun fatafu alayha ta'ifun min rabbi wa hum na'imun sadaqallahul azim.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izini ga ƙarin taimakon soji na dala miliyan 800 ga Ukraine a jiya Alhamis. Yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin Ukraine wajen fatattakan mayakan Rasha a mummunan faɗan da ke faruwa a yankin gabashin Ukraine. Wannan ƙunshin tallafin ya haɗa da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144, inji Biden a wani gajeren jawabi da ya afa da White House. A yau Juma'a hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer Paxlovid ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin hadarin kwanciya a asibiti. Koyaya hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin COVID-19 zai sake barin kasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗin shiga su koma ƙarshen layi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.